الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya. Yau ma ba mu iko za mu ci gaba da majalisar tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi. Yau wuni na 14 a cikin watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1446, 14 ga watan 3 2025 a kirken miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Za mu dan taba karanta tambayoyi kaɗan kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. Wannan yana tambaya ne, yake cewa yana tambaya ne dangane da yanka dabba. Wasu sun ce masa wai yanka dabba shi ana yi ne a sunkuye, shi kuma yanka kaza wai sai an durkusa kafin a yanka. To yana so ya san menene shari'a ta ce akan wannan da yankan dabba da yankan kaza. Shi yanka a musulunci, addinin musulunci bai bambance tsakanin yankan kaza da na sauran dabbobi ba. Abin da yake da bambanci kawai, akwai bambanci tsakanin sauran dabbobi da kuma rakumi. Abin da aka sani shi rakumi soke shaki, har ma malamai suna da sabanin shin in aka manta aka yanka shin za a ci ko ba za a ci ba. Al-ibl tunhar, raguma soke su ake, amma in aka yanka shin za a ci ko ba za a ci ba. Haka nan shanu da tumaki da awaki, su yanka su ake, ba sokewa ba. Nan ma suna tattaunawa, to in aka soke aka manta za a ci ko ba za a ci ba. Amma maganar a ce wai a sunkuya a wannan, wannan kuma a durkusa, ni me bambanci ma sunkuya da durkuso ne kam? Wata sabuwa. Me bambanci tsakanin sunkuyawa da durkusawa? Durkusawa yana nuna kamar sai an sa gwiwa a ƙasa kenan, gwiwa tana ƙasa. Sunkuyawa kuma buƙatar haka, babu inda shari'a ta ce in za ka yanka kaza sai ka durkusa ka sa gwiwarka a ƙasa, babu. Abin da ake buƙata lokacin da za ka yanka shi ne ka yi ka kyautata yanka, kuma kada yanka da ka yanka da abin da ba a ce kada a yanka da shi ba. Na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallama ce idza dhabahtum fa ahsinu dhibha wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Idan ɗayan ku zai yanka, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ya kyautata yankansa. Ta yaya? Yace ya wasa wukarsa saboda ya hutar da abin da zai yanka. To anan kaga ana maganar cewa dukkan abin da zai kawo sauki wa ita dabbar da za a yanka shi ake nema. Wuka ta yi kaifi, kada ya zo ana ta dadirawa. Wasu ma malamai suka ce idan har dadirawan ya yi kama da ba yanka aka yi ba, to ba za a ci ba. Bakin idan ya zama gaba ɗaya a doshe a tun abin nan a dashe yake gaba ɗaya, babu wani alamar gaifi kwata-kwata, suka ce to ai wannan ba yanka aka yi ba. ka zama al-mawquza kaman bige ta akai kenan tunda babu kaifi ballanta na ce yankawa akai haka nan kuma ba a yankawa da abin da shari'a ta hana a yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yanka ayi da yanka da farce ya hana yanka da kashi manzo Allah ya hana amma duk abin da shari'a bata hana a yanka ba to za a yankawa da shi sannan ba a kallafa maka kuma sai ka durkusa har ka je ka tuge guiwarka ba ba a ce maka sai kai haka ba ko ba bambanci tsakanin siffar yankan akuya da yankan kaza Allah ya sa mu dace wannan yana cewa su a yankin su galibi in za a yi aure ba a yin gwaji sai na HIV kadai sai wani bawan Allah ya auri mata to ana ganin cewa dai kaman matar ta aihu ne da ciki domin wata biyar ta aihu da wannan yasa iyayen mijin suka kore ta ta koma gidansu daga baya kuma shi wancan wanda la'alla kenan shi ne ya zina da ita ya zo ya karbi da a matsayin ɗansa ya masa suna to shi daga baya wannan mijin da ya ɗaura mata aure yana son matar kuma ta tuba ta yi nadama akan abin da ta aikata wannan duk dai kara'in ne alamomin da suke nuna cewa eh tabbas dai wannan cikin ba nasa bane tunda me shi ya zo ya karba bata ce a'a ba kuma ita ma an ce a ta yi nadama ta tuba kaga duk yana nuna cewa alamu ne da yake nuna cewa dai cikin ba nasa bane to shi yanzu yana son ya aure ta amma kuma wasu malamai sun ce masa babu aure tsakanin su har abada shine yake tambayan hukuncin wannan aure tsakanin su a wannan zai koma zuwa ga maganganun malamai ne akan auren ma aure cikin idda domin mata idan tana da cikin wani to tana da iddarsa sawa'un cikin nan ta hanyar aure aka samu ko ba ta hanyar aure ba ita idda ana yin ta ko ba aure aka yi ba lokacin da take da cikin wani to ba za ta gama iddar wancan mijin ba ko wancan mutumin ba su ta yi to kenan wannan ya aure ta ne tana cikin iddar wani kawai dai iddar ne ba iddar aure bane iddar zanaci amma dai idda idda ce to shin akwai aure tsakanin su ko babu aure tsakanin su malamai dai suna da magana guda biyu akan mutumin da ya auri mata tana idda tana idda auren dai ba tantance aure to amma shin daga baya bayan ta yi cikakkiyar idda ya halatta ya aure ta ko bai halatta ya aure ta ba malaman malikiya da kauli daga mazhabar hanabila suna ganin cewa idan mutum ya auri mata tana cikin idda to babu aure tsakanin su har abada amma malaman shafi'iya da hanafiya da wani kauli a hanabila suna ganin cewa akwai aure za su yi aure tsakani a gaskiya a wannan mas'alar duk da cewa ni asali na dan malikiya ne to amma na fi gamsuwa da maganar malaman shafi'iya da suka ce akwai aure tsakani dalilan da waɗancan suka kawo na haramta musu aure har abada domin haramta aure har abada gaskiya yana buƙatar nassi daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka babu laifi in dai ta tuba ya tuba ko da yake shi da bai sani bane ita ne mai laifi domin shi yayi ne bisa rashin sani dan haka idan ta tuba ga Allah madaukakin sarki babu laifi zai sake auren ta daga baya wannan yana cewa wai me hukuncin shafa addu'a idan an yi addu'a a shafa to a shafa a ina ka san abinda aka sani ana shafa addu'a a fiska saboda wani hadisi da ya zo da malamai suke sabani wajen ingancinsa ko rashin ingancinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ku addu'a ku daga hannayenku ha sama wannan babu sabani akan daga hannaye amma sun la turduha hatta tamsahu biha wujuhakum kada ku sauke hannaye har sai kun shafi fuska shine malamai suka sabani akan rashin ingancin hadisi gaskiya na fi karkata zuwa ga hadisin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma cikin malamai akwai waɗanda suke ganin in an hada hanyoyin hadisin zai iya kaiwa matsayin hasan hadisi mai kyau da za a yi aiki da shi daga cikin malamai akwai ibnu hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala cikin littafin bulughul maram yana ganin cewa in an tattara hanyoyin hadisin zai iya kaiwa hadisi hasan wanda za a yi aiki da shi saboda haka in kana ganin cewa hadisin bai inganta ba shikenan kai ba za ka yi ba wanda yake ganin cewa shi ya karkata zuwa ga hadithin da ke zama hasan to shi kuma kaga zai ba za ka tsananta masa wajen inkari ba tunda cikin malamai na malaman hadisi akwai wanda suka rinjayar da shi hadithin za a yi aiki da shi abin da yafi wannan matsala da nake gani lokacin da aka fahimtar da wasu daga cikin mutane cewa hadithin da yake a shafa fiska bai inganta ba wasu aka koma kuma da shafa a kirji to shi kuma shafa a kirji da aka samu shi ai shi ko hadisi mai raunin babu da wanda ya shafa a kirji gara wanda ya shafa a fiska sau 100 dan shi wanda ya shafa a fiska yana da wani hadisi sai dai malamai da yawa sun raunin hadisin wasu kuma suna ganin hadisin za a iya aiki da shi amma shafawa a kirji shi ba shi da asali ko kuma haka wani sai ga kawai sai sauke hannun ya haka kabar kabar ya kifa wani kwando a kirjin sa bai dai shafan ba amma shi ma dai ya kife addu'ar a kirjin sa ko wani bai da asali dan Allah gudun da ya cewa hadisin tunda hadisin shafa a fiska bai inganta ba mutane kuma sun riga sun saba to shine sai suka rasa ina zai hannun kuma al'asul kawai shine in dai kai da hadisi bai inganta ba kace ba akan haka to in ka daga hannu kana gama addu'ar ka kawai shikenan sai ka shi hannunka normal ba wai za ka yi haka a kirji ko ka shafa a kirji ba ne Allah ya sa mu dace wannan sune tambayoyin da suka sabu kaza mu karanta insha Allah tabaraka ta'ala muna tafsirin a cikin suratul isra'i Allah ya karanta mana jiya tun daga aya ta 4 har zuwa aya ta 8 mun fassara kalmomin da suke cikin ayar muna tattauna akan matsalolin da suke cikin ayar kuma lokaci ya gure mana dan haka zamu sake karanta su insha Allah ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
waɗannan ayoyi jiya mun karanta su kuma mun fassara wato lafuzan da suke cikin wannan ayar a tukuntunkule Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ne abinda ya faru wa banu Isra'ila Allah madaukakin sarki ya gaya musu a cikin littafi akwai abubuwa da za su faru gare su za su yi barna manya-manya guda biyu kuma sakamakon wannan barna guda biyu da za su yi Allah madaukaki zai jarrabe su da waɗanda za su yi musu hukuma saboda wannan barna da suka yi guda biyu za su yi barna ta farko Allah madaukaki ya kawo wani daga cikin bayinsa wanda zai gallaza musu ya azabtar da su sakamakon wannan barna da suka yi kuma sai Allah madaukakin sarki daga baya kawar da wannan bawan da zai adabtar da su din sannan banu Isra'ila su koma taitayin su su koma cikin hayyacin su su samu habakar tattalin arziki da yawaita amma kuma sai su sake komawa barna karo na biyu kuma har yanzu Allah madaukakin sarki ya sake kawowa wani wanda zai azabtar da su ya gallaba musu suma kamar yanda suka yi barna daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya ce to zabi ya rage wa mai shiga rijiya in sun kyautata sun kyautata wa kansu ne in suka tsaya haka a barna biyun nan to za a yi musu hukuma biyu kadai amma Allah ya ce in kuka koma to za mu sake komawa in utun gudna to wannan shine abin da ya faru a dunkule a cikin ma'anonin waɗannan abubuwa a farkon ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa qadaina ila bani isra'ila kalmar alqada malamai suka ce tana zuwa da ma'anoni guda da yawa a cikin alqur'ani alqada yakan zo da ma'ana al'amru kamar yadda Allah madaukakin ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah aywa amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah kaga ana alqada ma'ana sa al'amru haka nan alqada yakan zo da ma'ana alhukm wato yin hukunci ko dai tsakanin mutane ko kuma hukunta wani abu akan wasu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka yaqdi bainakum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun ay inna rabbaka yahkumu bainakum yawm alqiyama kaga alqada anan tana nafin alhukm haka nan akan ce alqada ana nufin alkhalqu wato halitta kamar yadda Allah madaukake ce fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli samain amraha ay fa qadahunna fa khalaqahunna sab'a samawati Allah ya halice su wato samai guda bakwai to anan ita wannan alqada mabi yawan malaman tafsiri sun ba ta ma'anar alkhabar wal ilam wal wahyi wato Allah madaukakin sarki ya yi wahayi wa banu Isra'ila saboda haka suka ce in an ce wahayi ko ba da labari ne to ila din nan tana nan a ma'anarta wa qadaina ila bani Isra'ila ay akhbarna ko awhayna ila bani Isra'ila mun yi wahayi wa banu Isra'ila wasu suka ce alqada'u anan bi ma'anarsa alhukmu ne wato wani alqada'u alaihim Allah madaukaki ya hukunta musu wannan abun zai faru gare su to anan sai suka ce ila ma'anarta ala ne wa qadaina ila bani Isra'ila wa qadaina ala bani Isra'ila ila bi ma'ana ala kenan mun yi wani hukunci ne wa banu Isra'ila bambancin waɗannan guda biyu shine da Allah madaukake ce wa qadaina ila bani Isra'ila ya ce fil kitabi to alkitabun nan malamai sun yi sabani akai shin alkitabu ana nufin at-taura ko ku alkitabu ana nufin al-lawhul mahfuz idan al-lawhul mahfuz ne to abin da yafi dacewa da ma'anar shine wa qadaina ala bani Isra'ila fil kitab mun hukunta wa banu Isra'ila tuntuni mun riga mun rubuta mun ajiye mun kaddara musu a kansu a cikin al-lawhul mahfuz wannan abin zai faru gare su sai zama abin da ake nufi tun a lauhul mahfuz dama Allah madaukaki ya rubuta wannan abin sai ya faru wa Isra'ila kuma dama Allah madaukakin sarki ya hukunta duk abin da zai faru qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sana duk abin da zai faru wa bayi a duniya gaba daya Allah madaukaki ya riga ya hukunta shi ya rubuta shi kafin halicci sama da ƙasa da shekara 50 kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗanda suka ce abin ma'anan qadaina shine awhayna ko awhayna ko akhbarna suka ce to fil kitabi anan yana nufin at-taura ne mun yi wahayi mun ba su labari a cikin littafin su at-taura wannan abin zai faru sai zama alkitabu anan nufin at-taura ne anan Allah madaukakin sarki ya ce la tufsiduna fil ardi marrataini muka ce barna guda biyu da banu Isra'ila za su yi kuma za su yi wannan barna fil ardi Allah ya ce a bayan kasa amma bai ayyana wani wuri ne a bayan kasan za su yi wannan barnar ba duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa a yankin Sham da Baitul Maqdis a nan ne banu Isra'ila za su yi barna wurin nan dai da suka je suka yanka ma wuri zauna suka je suka zauna suka ce sam yankin su ne Allah madaukaki ya mallaka musu shi tuntuni wurin da Allah ne ya umarce su da su shiga a wani lokaci na baya suka ki shiga kuma Allah madaukaki ce inna muharramatun alaihim Allah ya haramta musu wajen an ba su umarni ku ne aka ce ga gari nan kuje ku shiga kuma Allah ne ya ce kuje kuma an ku shiga za ku yi galaba akan mutanen da suke ciki banu Isra'ila sai suka ce sam wayannan manyan mutane amalikawa ba za mu iya da su ko mun shiga annabin Allah Musa ce ku shiga Allah ne ya umurce ku Allah ya umurce ku shiga suka ce ba za mu shiga ba fadhhabu anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'iduna suka ce ka je kai da ubangijin naka ku je ku yake su bukan muna da ba inda za mu je haka ba suka yi wa Allah haka suka yi wa annabin Allah shine Allah yace innaha muharramatun ali an haramta musu wajen ba za su shiga ba kuma shine suka yi ta Allah madaukake da rabi suka tarwace a bayan kasa 40 sanatan yatihuna fil ardi suka yi ta yawo a bayan kasa shekara 40 kuma wannan abu har ya hadu da jarrabawa annabi Musa da annabi Harun duk suka shiga ciki kasan idan musiba ta zo ta kan hada da wanda yi da wanda bai ba wata ko fitna ta Allah musiban alladina zalamu minkum khassa jarrabawa Allah madaukaki a cikin wannan dimuwar ma annabi Harun ya rasu a cikin dimuwar kuma annabi Musa ma ya rasu to wai wancan wurin fa shine kuma yanzu daga baya suke zo suka claiming suna cewa wai kasar su ce Allah madaukaki ya ba su ita Allah ya sauka to wannan yankin anan ne Allah madaukaki yace lokacin za su yi barna a wannan wurin marrataini barna kala biyu za su yi barna kala biyu anan Allah madaukakin sarki da yace za su yi barna kala biyu yace kuma wala ta'aluna uluwan kabira al'ulu lafazin ulu ana fadan sa ana fasara da daukaka to amma daukaka kala biyu ne akwai daukaka da take alheri ga mutum akwai kuma daukaka wanda take sharri ne to wannan daukaka ba ta alheri bane wannan daukakar tana nufin wato girman kai da zalunci da banu Isra'ila za su yi shine ma'anan wala ta'alunna uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya kira sunan daukaka a cikin alqur'ani da daukaka wanda take zama alkhairi kuma ya kira daukaka wanda take zama sharri kamar yadda ya faɗa wa fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an
inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
الله ملك جنسر كياتي إن فرعون على في الأرض فرعون يأدو ككا أبا ينقصى وانا دو ككا مالهيري بني وفرعون جرمانك يي يي كاماكر يي زالوج إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم كرشي الله إنه كان من المفسدين يسن يمتانا كسر ديانه ككأتك الناتا يسن ياسو كشي كشي يرربسو يستضعف طائفة منهم ينا روننا ونينكي لكتكس ديقداما ينشزر كنسو ينشمس متنشي yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana yayyanka maza in an haifa sai ya kyale mata ko ba zai yanka su ba dan gudun kada a dau haifi wato annabin da zai zama sababin gushe wasa shine annabi Musa alaihi salam shine Allah ya ce innahu kana bil mufsidina ya kasance cikin mabarnata a dai ayar Allah madaukake ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada shi wancan gidan na lahira da muka yi tanadin sa muna sanya shi ne ga waɗanda ba sa nufin ɗaukaka a bayan ƙasa ɗaukaka ta hanyar girman kai da zalunci wala fasada da kuma barna to kaga duk waɗannan ayoyi suna nuna wato akwai ɗaukakar da ake faɗa ana nufin cewa girman kai wato ya girman kai da zalunci da kama karya to irinsa ne Allah madaukake ce wala ta'alunna uluwan kabira lallai za su yi girman kai kuma na gaske za su yi zalunci su zalunci wanda suka ga dama Allah madaukakin sarki yace fa idza jaa wa'du ulahuma ulahuma dan nan ana nufin wato barnar ta farko daga ciki tunda yace wa abin nan la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan kasa wato shaudi biyu sau biyu sai yace fa idza jaa wa'du ulahuma barnar ta farko lokacin da za ta zo to wacce ce barna ta farko wasu daga cikin malamai kamar yadda Qatada ibn Da'ama as-Sadusi yake fada yace barnar ta farko shine saba wa at-Taura duk wani hukunci hukuncin at-Taura suka ba saba masa duk abin da at-Taura ta ce shi ba za su yi ba sannan kuma duk abin da aka haramta musu suna aikatawa yace shi ake nufi da wato barnar ta farko Muhammad ibn Ishaq yake cewa abin da suka yi barna ta farko shine kashe sha'aya akwai ɗaya daga cikin banu Isra'ila da ake abin nan ake danganta shi daga banu Isra'ila wato annabi ne ake cewa annabu sha'aya to suka kashe shi sannan kuma suka yi ta ayyukan saban Allah tabaraka wataala Muhammad ibn Ishaq yace shine barnarsu ta farko da suka yi wanda Allah madaukakin sarki ya kawo musu wani daga cikin bayinsa da ya faɗa da yace fa idza ja'a wa'duhu lakuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal al-diyam sai muka aiko musu wasu daga cikin wato wani daga cikin bayinmu ma'abucin karfi shi ma malamai sun tattauna akan wai waye ne wannan mutumin da aka aiko wasu suka ce buktu nasar ne al-babili wanda wani sarki ne da aka yi a yankin babila a yankin kasar iraki wanda yana daga cikin wasu sarakunan da aka ce ya mulki duniya to aka ce shine kamar yadda Muhammad bin Saga ya faɗa shine Allah madaukake ba shi dama ya zo ya rinka musguna wa banu Isra'ila ya kakkashe su ya tarwaza su al-Imam al-Baghawi yace wannan magana ta fi karfi a cikin duka maganganun malamai wasu malamai sun ce kamar yadda Qatada ibn Da'ama ya faɗa yace Jaluta wanda Allah madaukake ba da labarin kissarsa a cikin suratul baqara wanda annabi Dawud ya kashe shi wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulku wal hikmatu wa 'allamahu bima yasha to nan Qatada yake cewa Jaluta ne shine Allah madaukake ba shi dama da runzunarsa suka zo su ganin ga kashe banu Isra'ila suna bin su lungu lungu sako sako Sa'id ibn Jubair yana cewa a wani sarki ne da aka yi ana ce da shi Sanharib wasu suka ce Sanjari ko dai da jibin ko da hagu shi kuma daga kasar Ninawa ita ma tana yankin Iraki ne to aka ce wani sarki ne shi ma daga can Allah madaukake dora shi akan banu Isra'ila ya dinga karkashe su lokacin da suka yi barna ta farko shine Allah ya ce fajasu khilal ad-diyar suka dinga shiga su wannan rundunoni khilal ad-diyari a cikin tsakiyar gidajensu suna bin su lungu lungu akan ce al-jawsu talabu shay'i bil istiqsa shine ka rinka neman abu lungu lungu sako sako duk inda suka buya sai an shiga an jagulo su to haka waɗannan da Allah madaukake ya dora akan su koma waye ko dai buktu nasar din ko kuma shi Jalutan ko kuma shi sarkin Ninawa koma wane ne Allah madaukake ya ce fajasu khilal ad-diyar sun dinga bincike gidaje suna zakulo su suna musu barna kamar yadda su ma suka barna yadda Allah madaukake Allah ya ce wa kana wa'dan mafulan wannan wani abu ne alƙawari ne da Allah madaukake da mafulan abin aikata ba makawa sai ya faru sai Allah madaukake ba da labarin barnarsu ta biyu kuma yace thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdannakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthar nafira yanzu an kubutar da su daga barnat daga zalunci na farko barnar da suka yi ta farko an turo musu wani daga cikin bawan Allah ya biya karkashe su lungu lungu sako sako yaro na nasu to daga baya kuma sai suka yi nadama shine Allah ya ce thumma radadna lakum al-karrata alayhim su wadancan da Allah madaukake ya dora akan banu Isra'ila Allah ya ce sai muka mayar da kuma wato zagaye akan su yanzu sai galaba ta koma kansu wadanda suka zo suka karkashe banu Isra'ila sai kuma nasara ta koma akan su yanzu ba nasara a hannun su ba Allah madaukake ba banu Isra'ila karfi ya ba su dukiya da ƴaƴa kuma ya ba su yawa yace in ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun kyautata wa kanku wa in asatum falaha in kuma kun munana kanku ne Allah madaukaki yace in ahsantum li anfusikum in kun kyautata to kun yi wa kanku ne domin duk wanda yake alheri fa jama'a wa kansa yi haka duk wanda yake sharri ma wa kansa ne da aka yace wa in asatum falaha kalmar falaha wasu malamai suka ce lamun din nan tana da ma'anar ala ne ai wa in asa'tum fa alaiha idan har rai in an ce rai ta aikata ana nufin mai rai kenan wato in rai ta muna na ma za ta runa na ne wa kanta domin aikin yana komawa kanta ne sakamakon abin yana komawa kansu ne wasu suka ce la din nan lamun din nan da ma'ana ila ne ai in ahsantum ahsantum ila anfusikum idan kun kyautata kun kyantatawa kanku ne domin ladan zai koma zuwa gare ku ne sakamakon zai koma zuwa gare ku ne wanda yayi mai kyau zai ga mai kyau wanda yayi mummuna zai yi mummuna to sai Allah madaukake ce fa idza jaa wa'dul akhirati idan har alƙawari na ƙarshen yazo alƙawari na ƙarshe shine wato barnat da banu isra'ila za su saki a karo da ni ya ce fa idza jaa wa'dul ulakuma nan kuma sai sai fa idza jaa wa'dul akhirati idan har barnat ta ƙarshe wato yana nuna cewa ta biyun kenan idan barnat ta ƙarshe ta zo suka aikata wannan barnar Allah madaukake shi sai li yasu'u wujuhakum anan malamai suna cewa akwai abin da ake kaddarawa fa idza jaa wa'dul akhirati idan har alƙawarin ƙarshe ya zo wato barnar ku ta ƙarshe da Allah ya ce za ku yi ta zo to anan ana kaddara cewa ba'athna alaikum za mu saki aiko muku za mu saki aikowa wasu daga cikin bayi waɗanda za su azabtar da ku kamar yadda muka aiko a karo na biyu to wannan karo na biyu idan sun zo Allah ya ce li yasu'u wujuhakum za su yi aikin da zai muna na fiskar ku an faɗi fiska saboda Bahaushe yana cewa wai labarin zuciya a tambayin fiska idan mutum yana cikin ɓacin rai yana cikin baƙin ciki da kaga fiskar za ka gani wato za su haɗu da baƙin ciki da damuwa wanda har a fiskar su zai bayyana za a hado za a turo wasu waɗanda za su azabtar da su su ga labaitar da su wanda da kaga fiskar su ma za ka gane cewa suna cikin damuwa to wannan barna ta biyu idan sun yi shi ma malamai sun yi sabani cewa wane ne Allah madaukaki zai turo wanda zai zo ya azabtar da su har fiskokinsu su bayyana damuwarsu da suke cikin zuciya kuma ya ce waliyadkhulul masjida waɗannan karo kashi na biyun da za su zo za su shiga masallaci kama da khaluhu awwal marrati kamar yadda suka shige shi a karo na farko waliyutabbiru kuma za su lalata su halaka ma alau duk abin da suka yi nasgalaba a kansa tatbirin halakarwa duk inda suka kai zuwa ga nasara sai sun lalata wajen sai sun halaka wajen wasu daga cikin malamai suka ce nan ma buktu nasar amma al-imam al-baghawi rahimahullah tabaaraka wa ta'ala yace gaskiya zai yi nisa a ce buktu nasar ne saboda wannan barnat ta biyu da banu isra'ila suka yi sun yi ne bayan dauke annabi isa alaihi salam shi ko buktu nasar duk abin da yayi na rayuwarsa yayi ne kafin annabi isa alaihi salam suka ce to ba zai yi a ce kuma bayan dauke wanda Allah madaukake wa annabi isa a ce kuma lokacin buktu nasar ya zo ya azabtar da banu isra'ila ba dan haka yace yubbi da banu isra'ila ba wasu malamai suka ce masu mulkin Farisa da Rum Allah madaukake ya aiko suka zo suka adaftar da su suka rinka adaftar da su kuma suka shiga masallaci mai alfarma wato masallacin Baitul Maqdis suka lalata duk abin da suka lalata duk inda suka samu damar yin barna Allah madaukake ce sun yi dan ya ce wal yutabbiru ma alau tasbira fadin Allah madaukakin sarki ne su wujuhakum malaman qira'a sun bambanta wajen karanta wannan harfi jumhurun makaranta sun karanta kamar yadda al-alarma ya karanta li yasu'u wujuhakum su waɗannan bayin da za a turo su ne za su yi muku aika-aikan da zukatanku za su wato ranku zai ɓaci ku yi baƙin cikin da har ma za su fusata su baƙanta fuskokinku li yasu'u wujuhakum al-imam al-kisa'i da yaqub al-hadrami suna karantawa linasu'u wujuhakum sai zama nunul azba ne Allah ne yake cewa wato idan wannan lokacin ya zo za a aiko wasu bayi waɗanda za su wato yi barna wa bani isra'ila Allah ya ce linasu awjuhakum dan mu nuna muna na fiskar ku za ku samu baƙin cikin da har fiskar ku za ta bayyana irin baƙin cikin da kuke ciki amma nan wanda zai muna nan Allah madaukake ce mu ne domin mu za mu kawo waɗannan bayi da za su zo muku barna dan haka kamar mu ne muka nuna fuskar ta ku ibn Amir al-Nishami da Hamza al-Kufi da Abu Bakar al-Asim suna karantawa liyasu'a wujuhakum memakon linasu'a su suka sa ya'u amma dai damirin na mufradi ne liyasu'a wujuhakum suka ce anan kuma fa'ilin zai zama ayil yasu Allahu wujuhakum Allah madaukake zai muna na fuskokin ku ko kuma liyasu al-wa'du wujuhakum al wato alƙawarin nabiyu na barnar da za ku yi zai sa abinda zai same ku har zai zama ya muna na muku fuskar ku sai Allah ya ce wal yutabbiru ma alau tatbira asa rabbukum an yarhamakum ubangiji ta'ala yayi alƙawari domin asa malamai suka ce minallahi wajiba duk lokacin da Allah madaukake ce asa to abin da yake fara din tabbas ne faru asa rabbukum an yarhamakum ubangijin ku zai jikan ku bayan wannan adabtawan karo nabi da aka yi wa za'a yi banu isra'ila to za su samu rahmar Allah madaukake sarki kuma asa rabbukum an yarhamakum amma sai ce wa in kuntum udna amma fa in kuka koma Allah ya ce za mu koma in kuka koma za mu koma shin banu isra'ila sun koma ko ba su koma ba yana daga cikin abin da malaman tafsiri suka yi sabani wasu suka ce ai Allah madaukaki ya ce fa idza jaa wa'dul akhirati idan barna ta karshen ta zo kenan wannan barnar ita ce ta karshe tunda an ce ta karshe kenan ba wata a bayan ta wasu kuma suka ce a ai al akhira anan an fada ba wai dan ba za su sake ba a cikin guda biyun ne da Allah ya ce marrataini to da ta farko da ta karshe a cikin guda biyu amma kuma ba mamaki daga ba su sake dan haka daga bayan sun yi wannan ne ma yasa Allah madaukaki ya hada su da rundunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga baya suka tarwatsa su a banu nadir da banu quraiza da banu qainuqa yahudawa waɗanda suka bayan sun tarwatsa Allah madaukaki ya tarwatsa su a wancan wurin suka koma suka zauna a yankin Madina saboda bincike da suka yi a cikin littattafansu suka ga cewa wannan yankin shine ya dace da yankin da annabin karshen zamani zai zo dan haka suka je suka kafa depo suka zauna a wurin suka yi ta hayayyafa saboda annabin karshen zamani ya fito daga cikin su tunda sun saba duk annabawan Allah mafi yawa daga cikin kabilar su suke zuwa dan haka a ganin su wannan ma daga cikin kabilar su zai zo dan haka suka koma can dan sai zuriya su aiku wanda zai zama shine annabin karshen zamani to ta kuma Allah ba ta su ba inji ba haushi sai Allah madaukaki ya ga dama sai ya bada annabin daga cikin larabawa abinda ba su yi tsammani ba wannan yasa kuma sai suka kangare saboda abinda suke so shine zuba annabin daga cikin su kuma Allah madaukaki bai ga dama haka ba domin Allah madaukaki shi yake bada rahama sai da ga dama nahnu kasabna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah madaukakin sarki da ya haka sai suka kafirce to wannan kafirce wanda suka yi kuma suka rinka wato yaudara da hada baki da kafirai domin cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an kulle yarjejeniya da su na zaman lafiya da yarjejeniyar amana amma suka rinka warwarewa suna cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki hada su da dunzunar ma'aiki alaihi salatu wasalam suka tarwatsa su haka nan kuma lokacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala nan ma Allah madaukakin sarki ya danka su a hannun sayyidina Umar radiyallahu ta'ala da rundunar sahabbansa da suka yake su to Allah madaukaki dama cewa in uttu udda in kuka koma za mu koma waja'anna jahannama lil kafirin hasira Allah madaukake ce mun sanya wutar jahannama ta zamo hasiran shimfida ga kafirai malamai sun fassara hasir anan da ma'ana guda biyu wasu suka ce hasir da tabarma wato abin shimfida kamar mutum ne wanda yake damfare da shimfidarsa a jikinta kullun yake kwana to haka wutar jahannama za ta zama ga kafiri Allah ka jare mu wasu suka ce hasir ana nufin wato sijinan fursuna kurkuku mun sanya wutar jahannama ta zama kurkuku lil kafiri daga kafirai suka ce domin dama kalmar hasru tana nufin wato daure abu tanke shi ake nufi da hasru suka ce ai ita kanta shimfida an ce da tabarma hasir ne saboda wannan bangaren nasaka da aka yi shi yake karfafin wancan bangaren kamar wato sakan nan da aka yi shine ta zama ta tanke juna ta sarkafa juna ta daure juna kamar yadda ake daure mutum a kurkuku suka ce to shi yasa Allah madaukaki amfani da wannan kalmar yace wa ja'alna jahannama lil kafirina hasiran suka ce ana nufin wato mun sanya wutar jahannama ta nan kurkuku magarkama ga waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki Allah ka raba mu da wutar jahannama na
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
الله بكلمة لتوفكا يتي إن هذا القرآن للون لتافي القرآن يهدي ينا شرير و للتي هي أقوم غهن يدعيتتي تبو زماني ويبشر المؤمنين ينا أبشر وما سيماني الذين يعملون الصالحات وأن سكي أيك تأيكي نبوري أن لكم أجرا كبيرا شوال اللي سنة دلالة من جرمان قسكي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي وأن بس إيماني دلاله رابا ألا مألوك كيسي أعتدنا لكم من يمستان دن عذابا أليما عذابا وجدتك ميرد لي أنا ألا مألوك كنسركي yana nuna girman alqur'ani bayan lokacin da yayi magana akan littafin da aka bawa annabi Musa alaihi salam thumma atina Musa alkitaba mun bawa annabi Musa littafin at-taura waja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min dunihi wakila kuma Allah yace mun sanya littafin banu isra'ilan at-taura muka sanya shi shari'a ga banu isra'ila to sai Allah madaukakin sarki ya faɗa alqur'ani da irin girman da Allah madaukake bashi da kuma waɗanda suka yi riko da shi irin girma masa da Allah madaukake zai yi yace lalle wannan alqur'ani Allah madaukakin sarki yace yana shiryarwa lillati hi aqwam ga hanyar da ita ce aqwam ai aswam ita ce tafi zama daidai babu littafin da yake shiryar da mutane kamar alqur'ani Allah madaukake bai saukar da wani littafi da yake da alkhairi kamar alqur'ani ba bai shi saukar da wani littafi wanda in ka rike shi zaka kai tudun najira irin alqur'ani ba Allah bai saukar da wani littafi wanda in ka rike shi zaka tsira duniya da lahira irin alqur'ani ba Allah madaukaki bai saukar da wani littafi da yake nuna maka hanyar gaskiya kabi ya nuna maka hanyar bata dan ka kauce mata ya nuna maka hanyar alkhairi dan ka same shi ya nuna maka hanyar sharri dan ka guje shi irin alqur'ani babu wannan littafin da kai shi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa nan ga Allah madaukake ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati suka ce wannan lamun din da ma'anar ila domin dama huruful jarri yakhlufu ba'daha ba'dan dama huruful jarri suna wakiltan juna suka ce lamun dinnan tana da ma'anar ila ne ai inna hadhal qur'an yahdi ila allati hi aqwam wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga ai at-tariqati allati hi aqwam hanyar da ita ce mafi daidai in kana so kullun ka zuba hanyar daidai to kai riko da littafin Allah tabaaraka ta'ala in dai kana so ka zama akan daidai to kai riko da littafin Allah ba yadda za a yi in dai kai riko da littafin Allah riko na gaskiya to ka zama akan bata sai dai in baka yi riko da alqur'ani na gaskiya ba la'alla masu da'awan bin qur'ani zalla za su iya kafa hujja da wannan ayar sai ce kaga wani ya nuna maka cewa duk wani littafi da ba alqur'ani ba an ka rike shi ba zai kai ka zuwa ga hanyar daidai ba amma duk wanda ya riko da alqur'ani na gaskiya babu yadda za a yi ya kasa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai ka yi riko da qur'ani to za ka ga a cikin alqur'anin Allah ya ce gaba annabi
cikin alqur'ani yake da umarninka da cewa ka bi annabi don an ce ka bi annabi akan me zaka bi shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta babu yadda za a kai riko da alqur'ani kuma baka kai shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba masu da'awar riko da alqur'ani kadai da jefar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abun mamakin gare su shine wato su kamar ka ce shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da wani amfani a wajen isar da wannan sakon gaba daya kamar ka ce haka suke saboda duk wani abu da yazo daga annabi su ba sai da shi ba ah to hadithan sa ba su yadda ba yaya za su yadda da abin da aka rubuta na sirar annabi abu zai yi ba yanzu duk wani mutum da aka ce wannan wani babban mutum ne ya rayu a duniyar nan to zaka samu cewa akwai tarihinsa akwai labarai da abubuwan da ya faɗa da abubuwan da ya aikata duk za a baka labari amma mu wannan annabin mafi girma cikin annabawan Allah gaba daya shi ba shi da komai ne bari da za a gada babu labarin maganganunsa kwata-kwata bai taɓa faɗa komai ba haka ya zo na ya rayu bai taɓa cewa komai ba sai dai kawai karanta Qur'ani ya shiru bai taɓa aikata komai ba ballan sana a ruwaito a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza to duk wannan yana nuna maka cewa babu yadda za a yi ka bi alqur'ani bi na gaskiya wallahi dole sai ka yi riko da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam hanya mafi kyau mafi nagarta da yawa daga cikin magabata suna cewa allati hi aqwam anan ana nufin shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato alqur'ani shine zuna dai muna maka kadaitakar allah in kana so ka gane kadaitakar allah ta gaskiya to ba alqur'ani duk wanda ya bi alqur'ani in dai yayi rigo da shi to wallahi ba zai shirka ba domin alqur'ani cike yake da yakan shirka da manyan shirka da ƙananan shirka duk alqur'ani ya yake su bai yadda a dauki matsayin wani a matsauki matsayin Allah a ba wani daga cikin halittarsa ba bai yadda ba to kasancewar malamai sun fassara da shahadatu Allah ilaha illallah wannan ba ya nuna cewa babu wani abu kuma bayan shahadatu Allah ilaha illallah alqur'ani yake shirewa a'a ana nufin cewa jagora a cikin dukkan abin da zai kai ka zuwa hanya ta gari shine tauhidi amma bayan haka alqur'ani cike yake da umarce-umarce zuwa ga aikin alkhairi da kuma hane-hane ga barin hanyar sharri inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat alqur'ani yana albishir ga waɗanda suke aiki na gari cewa suna da lada mai girman gaske a gun Allah madaukakin sarki yubashshiru kamar yadda Allah ya karanta haka jumhurin makaranta suke karantawa wa yubashshiru almu'minina amma ƴan wannan guda biyu al-Imam Hamza da al-Imam Al-Kisai suna karantawa wa yabshurul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat maimakon wa yubashshiru mukhaffafatan suna karantawa wa yabshurul mu'minina wato al-Qur'ani yana al-bishr da bashara akan ce bashara yubashshiru tafsiran haka akan ce yabshuru bashara yabshuru ana fada ko abshara yabshuru ko kuma bashara yubashshiru duk ma'anarsa shine al-bishr al-Qur'ani yana al-bishr ga waɗanda suka yi aiki na gari za su samu lada mai girman gaske a wajen Allah madaukakin sarki al-Imam al-Baghawi cikin littafinsa mai albarka ma'alim at-tanzil yana cewa abinda ake nufi da alladhi al-abinna al-amalu salih yace qawlan wa fi'lan ala sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam yace magana da aiki akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ake nufi da aiki na gari duk wani aiki na gari ana samun sa ne akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin aiki baya zama karbabbe a wajen Allah sai ya zama an yi shi saboda Allah kuma sai an yi shi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam indai wannan abin ibada ne to dole ya cika wannan sharadi guda al-ikhlas wal mutaba'a ya zama an yi shi akan doren ikhlas ba a yi shi don riya ba ba a yi shi don ayaba mutane su yaba maka ba ko don samun girma ko daukakar duniya a'a ka yi shi ne kawai saboda neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala sannan shari'i na biyu akan karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا توليك أكوي كيشير وأن نسكي أيكي نقر سوني وأن نسكي أيكي ما تقرين سي الله ملوك كيف ليسسوما يجي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما للي وأن نبسي إيمان الله رابا وأن نبي إيمان الله رابا saboda shi wanda bai yi imani da lahira ba koda yayi aiki wannan aikin ba na gari bane wanda bai yi imani da ranar alkiyama ba ko yayi sallah wannan sallah ba a ce da ita aiki na gari ko yayi azumi ba a ce da wannan aikin na gari ko yayi aikin haji ba a ce da wannan aikin na gari duk abin da zai ba a ce da shi na gari saboda bai yi shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba dan mai tsarkake Allah madaukaki da bauta ba dan haka Allah madaukaki ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba a cinna lahum azaban alima mun yi musu tanadin azaba wanda take mai radadi Allah ka tsare mu da azabarka na
wa yad'ul insanu bisharri du'ahu min khayr wa kana al insanu ajula wa ja'alna al layla wa an فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
الله مدوك كي سركي ويدأ الإنسان بالشر لن أدم ينارك الشر دعاؤه بالخير irin yadda yake roƙon alheri wa kana al-insanu ajula lalle jinsin dan adam ya kasance mai gaggawa waja anna al-layla Allah yace mun sanya dare wa nahara da wuni ayataini ayoyi guda biyu famahuna ayata al-layl amma sai muka shafi ayar dare waja anna ayata an-nahar muka sanya ayar wuni kuma musiratan wato hasken da ake gani litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi fadada daga ubangijinku walita'lamu adada sinina wal hisab kuma dan ku san adadin shekaru da kuma lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah yace kowane abu mun yi bayanin sa wato bayani dalla-dalla Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa dan adam yana yin addu'a da sharri kamar yadda yake addu'a da alheri yana daga cikin dabi'ar dan adam idan yayi fushi sai ya addu'a sharri irin yadda idan yana tsananin bukata yake roƙon alheri haka kuma dabi'ar dan adam take idan yayi fushi kuma sai ya roki sharri amma fa lallai Allah madaukakin sarki ne yasa baya karban addu'arsa ta sharri kamar yadda yake karban addu'arsa ta alheri ba dan haka ba da al'amarin ya lalace da yawa idan mutum yayi fushi bai san abin da yake faɗa ba sai ya ga mutum sai mummuna addu'a wa dansa inda duk addu'ar da mutum yayi wa dansa ana karba to da yawa daga cikin iyaye sun dora kansu a hannu sun yi ta ihu sun yi ta kuka saboda lokacin da suka yi fushi sun yi mummuna addu'a wa dansu ɗayansu wani har zai tsine wa dansa ya ce Allah tsine masa saboda yayi fushi wani ya ce Allah lalata shi wani ya ce kar Allah ya bashi abin da yake nema shi faɗanka ko cewa ya kai ka gani ba fa karɓar mu jarrabawa ba ce ka ce wa ɗanka ka gani to in Allah ya karɓa ba sai ya gani kuma kaga ba haushe yake ka gani ba alheri yake ne ba za ka gani ko wai wani malamin jami'a ne ya shaƙe wuyan wani student ya kasa graduation shi ne sai lecturing yake gaya wa ɗalibin ya ce dama ko a gida ne aka maka addu'a aka ce za ka gani to mu za ka gani za ka haɗu da mu ne Allah ya yi kaga wannan jarabawar ko jarabawar jami'a ce wanda ba dole ba amma irin fitilar da ya shiga ciki tana da yawan gaske to da yawa daga cikin dan adam idan yayi fushi sai ya taro gon abin da zai zama masa damuwa amma falalar Allah madaukakin sarki ba duk abin da Allah madaukaki ba duk abin da muka roka na sharri ne Allah madaukaki yake karba ba inda duk abin da muka roka na sharri yake karba kaman yanda yake karban na alherin mu to da al'amarin ya cade mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba do'in mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga roƙon sharri abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.